إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى وافته المنية وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أكار إسرد كوكاوان يبو da sahihiyar godiya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya sake kaddara haduwar mu a irin wannan lokaci ta wannan gidan radio amfani inda muka saba fadakar da kawunan mu game da abin da ya shahi rayuwar mu ta musulunci a yau da gobe don haka insha Allah ta'ala kada a manta muna cikin dai bayani akan abin da ya shahi ayyuka na hajji insha Allah ta'ala zai iya kasancewa wannan sati shine karshen wato bayani game da aikin haji insha Allah ta'ala duk da cewa mun dan shiga bayani akan wato abin da ya shahi sifar haji bayan abin da ya gabata na sifar umra da sauran abin da yake yara ta yi da hukuncen haji insha Allah ta'ala a yau cikon bayani ne akan abin da ya shahi wato sifar yanda haji take domin idan mutun yayi haji tamkar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hajjin sa to wannan hajjin sa ba ta da wani sakamako a wajen Allah in ba aljanna ba kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa aljanna karbabban haji ba ta da wani sakamako a wajen Allah sai aljanna malamai suka ce haji karbabba ita ce wadda aka yi ta da kyaukyawan niyya aka yi ta dan Allah sannan aka yi ta kuma a bisa tsarin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar to wannan ba ta da wani sakamako a wajen Allah bai cin aljanna to dan haka insha Allah ta'ala a gulguje za mu fara bayani akan abin da ya shahi sifar aikin haji yana farawa ku a ran 8 wato ga watan Zulhijja insha Allah a gulguje za mu fara da hurkun wato aikin haji shine na ran 8 ga watan Zulhijja idan aka ce yau 8 ga watan Zulhijja wannan rana ita ce ake ce mata yawmut tarwiya a ran nan ne mai aikin haji yake fara aikin haji idan aka wayi gari ran 8 ga watan Zulhijja hurkun abin da ake bukata ga mai niyyar haji shine yayi wanka ya tsaftace jikinsa ya gusar da dukkan wata kazanta idan yayi wanka ya gusar da dukkan wata kazanta to ana bukatar wato ya shafa turare a jikinsa idan ya shafa turare a jikinsa sai ya dau ihramin sa shine wato idan namiji ne sai ya tsiraita game da dukkan wata tufa wadda take dinkakka daidai da wato wando wanda yake na ciki wanda ake ce masa kalison daidai da shi ba zai bari ba daidai da shi ba zai bari a jikinsa ba dukkan wata tufa wadda take dinkakka in ma hula in ma riga in ma wando in ma kilot ko ma wani menene in dai tufa ce dinkakka dole zai tsireta daga ita, amma abin da ya shahi kamar zobe, irin su agogo, irin su mantir, irin su jaka wanda zai daura a tsatsansa ko kuma zai rataya a wuya wanda yake sa kudaden sa, wannan duka babu laifi. To a lokacin da mutun yayi wanka ya tsaftace jikin sa ya sanya turare, wato sai ya sanya ihramin sa. Idan ya sanya ihramin sa a nan gidan da ya sauka a Makka, a lokacin nan wato sai yayi niyyar hajji a cikin zuciyarsa, domin ita niyya ba ta da wani mahalli a halshi, ba sai ka ce nayi niyyar hajji ba, niyya a zuciya take, kamar yanda ya tabbata a cikin Alkur'ani, qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli shay'in alim. Idan ka saka niyyar hajji a zuciyarka kenan, wannan idan ya kasance mai tamattu'i ne, wanda daman tuntuni ya riga yayi umra, ya kunce haramin sa na umra, ya zauna yana tsumin ran 8 tayi kenan, a ran 8 din nan idan yayi wanka ya tsaftace jikin sa ya sanya ihramin sa, to a lokacin nan sai ya sanya niyyar hajji a zuciyarsa, sannan sai ya daukaka halshin sa ya ce labbaika labbaika hajjan labbaika hajjan, wannan kenan mai tamattu'i. Idan ku mai kirani ne ko mai ifradi, wanda daman ma suna cikin haramin su, illa sai dai kawai su jaddada wanka su ƙara tsaftace jikin su, sai dai ba za su sha turare ba, da dukkan wani sabuli wanda yake mai kanshi, wannan ba za su sanya ba a jikin su, da dukkan wani mai wanda yake mai kanshi, amma mai wanda yake bashi da kanshi irin su bazilin, to ba laifi mai hajji yana iya shafawa. To sabuli irin abin da ya shahi kamar misali irin su dan kofuro waɗanda suke ba su da kanshi, wannan duka mai aikin haji zai iya yin wanka da su. To mu gane shi mai kirani ko mai ifradi da hajji, shi kawai sai dai ya jaddada wanka a wannan ran 8 ga wata, ba zai faɗa wata kalima ba, ba zai ce ba labbaika hajjan ko kuma wata kalma bayan haka, kenan shi a lokacin nan kawai sai ya ci gaba da faɗar labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Shi ma mai tamattu'i idan ya ce labbaika hajjan sai ya fara faɗar labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Sai dai ana akwai fadakarwa, galibin wasu ƴan uwa waɗanda suke sun jahilci al'amarin ihrami, kasancewar idan sun sanya tufafin sai su huddo kafadar su, wannan ba lokacin huddo kafada bane, domin huddo kafada ana yin shi a cikin dawaful qudum. A dawaful qudum a shine ake wayo uku na farko mutun yake fitar da kafadin sa, amma zaka ga wasu ƴan uwa da yawa a ran 8 ga wata, a lokacin da aka sanya ihrami za a tafi Mina, sai kaga da yawa sun fito da kafadin su, amma nan ba wurin fito da kafada bane ba. Kenan idan ya kasance haka, bayan ya sanya ihrami yayi wannan talbiya labbaika hajjan, ya ci gaba da fadar labbaika Allahumma labbaik har izuwa ƙarshen ta labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Idan ya dada akan talbiyar sa ya ce labbaika ilahal haqqi labbaik, labbaika ilahal haqqi labbaik, labbaika ilahal haqqi labbaik, wannan ya kyautata domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda manzon Allah ke dada wannan talbiya. Hadisin yana tabbace cikin Nasa'i da Ibn Majah da Hakim. Hakim ya ce hadisi ne ingantacce akan sharadin Bukhari da Muslim, sannan kuma Imam Az-Zahabi ya masa muwafaqa akan inganta wannan hadisi, sannan Sheikh Nasir Al-Albani Allah ya ji kansa shi ma ya inganta hadisin. Labbaika ilahal haqqi labbaik. To haka ake buƙatar daga nan masaukinka, lokacin da kai wanka da sassafe a nan Makka, ka sanya ihramin ka, kai wannan kace labbaika hajjan, sannan sai ka yawaita fadar labbaika Allahumma labbaik, a lokacin nan sai a fuskanci Mina. Ana buƙatar kafin rana ta gushe, wato a isa Mina, kuma abinda zaka yawaita fada shine labbaika Allahumma labbaik akan hanyar ka ta zuwa Mina. Idan ka je Mina kafin rana ta gushe, to idan aka je Mina aka sauke ku a cikin ɗakuna waɗanda suke na tanti, in ma hili ka samu ko kuma ɗaki na tanti, to a lokacin nan az-zuhr da al-asr da magariba da isha dukkan su mutun zai sallace su a nan Mina, amma mu gane az-zuhr da al-asr zaka yi su kasru, zaka yi su maimakon da kana az-zuhr raka'a hudu, to raka'a biyu zaka yi, la'asar ma raka'a biyu, magariba ita ku daman ba a kasarunta, asuba ita ma ba a kasarunta, isha ita ma sai ka yi ta raka'a biyu, amma ba jam'in su ake yi ba. Menene jam'in? Wato hada az-zuhr da la'asar a lokaci guda, ko hada magariba da isha a lokaci guda? Amina, ba a yin haka, sai dai kowanne kasarun su ake, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yaje Mina wato kasarun su yayi, kuma ba jam'in su ba yayi. Inda a ce wato cika sallah wajibi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bayyana mana anan Mina, hatta da ƴan Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasaru yayi da su. Kenan mu gane kasarun sallah ake yi a Mina. To ita kuma wannan az-zuhr da al-asr, ana son wato az-zuhr da al-asr da magriba da isha duka su maka anan Mina. Idan kai haka, sannan abinda ake ke wajibi akan mai hajji, abinda ake so, mustahabi ne wannan kwana, wato mutun ya kwana anan Mina. Kenan mu gane ba kwanukan da za su zo na 11 12 13, wannan kwana ran 8 ga wata ka kwana anan Mina, domin washe gari daga nan ka wuce Arfa, wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka an so kenan mutun ya kwana anan Mina daren Arafa, domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Idan an kwana an wayi gari ran 9 ga wata, idan an sallaci sallar asuba, sai mutun ya zauna ya ci gaba da ambaton Allah. Idan rana ta hudo, to a lokacin nan mutun sai yayi shirin tafiya zuwa Arafa. Akan hanyar ka ta Arafa, abinda zaka yawaita faɗa shine labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ko kuma ka yawaita faɗar Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Imma ka yi talbiya, imma ka yi wato kabbara. Domin hadisin da Anas dan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa kana yuhillu minnal muhil fala yunkaru alai wa yukabbiru minnal mukabbir fala yunkaru alai. Hadisin yana tabbace a cikin Bukhari da Muslim. Anas dan Malik yake cewa lokacin da suka fita zuwa Arafa, daga cikin su akwai wanda ke talbiya, akwai wanda ke kabbara, yace amma babu wanda aka masa inkari game da abin da yake. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su, imma kai kabbara, imma kai talbiya, sai dai yin talbiya wato shine yafi. Saboda mai? Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lazinci fadar labbaik Allahumma labbaik tun lokacin da ya fita daga Mina zuwa Arafa. Kenan haka ake buƙatar a ran 9 ga wata, idan mutum ya fita da safe wato ya kama hanya Arafa, wato shine zai yawaita wannan. Kar mutum ya kula da zantuttuka waɗanda suke na banza da kalle-kalle waɗanda za su bata masa lokaci. Idan mutum ya sadu zuwa Arafa, to ana buƙatar in kafin rana ta gushe ka isa Arafa, ka sauka a wani wuri yana nan shine kafin ka shiga kewayen Arafa, domin kewayen Arafa yana da manya-manyan fanu wanda aka yi, waɗanda an rubuta da harshen Larabci sannan kuma da Ingilishi. Wato nan ita ce iyakar shiga Arafa. Wanda yake nan ba Arafa ba yake, wanda yake nan Arafa yake. To akwai wani wuri wanda ake ce masa Namira. Ainihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tafi Arafa, kafin rana ta gushe anan aka masa ɗan rumfa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna. To wannan wurin da aka masa rumfa a yau an gina wani babban masallaci wanda ake ce masa Masjidu Namira. Idan har ya sauƙaƙa gare ka, kenan ka tafi Arafa da wuri, to ana buƙatar kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka sauka a nan Namira. Idan rana ta gushe a wannan wuri za ku yi jam'in sallah tare da liman. An gane ko? Az-zuhr da al-asr dukkansu za a yi su a haɗe, kuma kowace ƙasar ce za a yi. Kenan mu gane in a ƙarfe 1 ne rana take gushewa, a wannan lokaci za ku tashi ku yi az-zuhr tare da liman. Ana gama az-zuhr wato take yanke, kuma sai a kawo al-asr. Az-zuhr raka'a biyu, al-asr raka'a biyu, kuma kiran sallah ɗaya, amma kowace da iqamata. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi. Idan ku baka samu ba damar sauka anan, daga zawwaka kawai, idan kana so sai ka shiga Arafa a kai ku can inda ake sauke ku, domin kowane ɗan kowace ƙasa akwai wato wurin da aka keɓance musu anan suke a zaune, kuma da alamu wanda koda ka nisanta zaka gane cewa ga ƴan ƙasar ku, domin ana ɗaukan bata wadda take mai drafokin kowace ƙasa, galibi ƴan ƙasar suna sanya iska ta daga ta nesa, wanda ko daga nesa zaka hango cewa ga wannan. To inda aka kai ku aka sauke ku, din rumfar da aka sauke ku, in ku bi ne, in ku goma ne, in ku nawa ne, anan sai ku wakilta ɗaya ya muku limanci, anan ma abinda za ku yi ku haɗa azzahur da la'asar, a take yanki a lokacin azzahur, kenan jam'u taqdim, kenan ba jinkirtawa ba za ku yi, take yanki za ku yi azzahur. Idan kun gama azzahur, take yanki ku kawo la'asar ku yi. Wannan hikima shi ne don a ba mai hajji damar wato lokacin da zai yawaita wato roƙon Ubangijinsa tabaraka wa ta'ala game da alkhairin duniya da lahira. Domin yini ne wanda yake mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala, wanda Allah yake kusantar bayinsa waɗanda suka zo da niyyar hajji. Ubangiji ya ma mala'ikunsa alfahari, kuma ya shaida musu cewa dukkansu baki ɗaya na gafarta musu. To don haka ake buƙatar idan aka yi wannan salloli sai mutum ya zarce ya ci gaba da ambaton Allah. A wannan sallah in tare da liman aka yi, to shi liman ana buƙatar a wannan lokaci ya yi huduba. A cikin hudubar zai bayyana ma mutane abin da ke kansu, wato na aikin hajji a rannan, kuma da duk abin da ke bayan kwanukan, abin da ke bayan rana Arafa, wato na sauran ayyuka na hajji. Sannan a cikin hudubar ana buƙatar ta kunshi shi ne umarni game da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, da kadaita shi a cikin ibada, da tace ibada tsantsa saboda shi, ya tsawatar da su game da dukkan aikata abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ma bayinsa. Sannan ya musu wasiya shi ne game da ruko da Alkur'ani da sunnar manzon shi sallallahu alaihi wasallam, da yin hukunci game da Alkur'ani da sunna, da kai kara izuwa Alkur'ani da sunna in har akwai kotun musulunci, domin mai imani ba shi da wurin kai kara wato in ba ga Alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan abin da ake buƙatar hudubar liman wato ta kunsa a cikin hudubar da zai yi a ranar Arafa. An gane ko? Kenan mu gane jam'in sallah ake azzahur da la'asar, za a yi su a hurkun lokacin azzahur, kuma kowanne ƙasar ne za a yi. Sannan idan an gama wannan sallah, idan mutum yana da dama a wannan lokaci sai ya shiga cikin Arafa, kenan daga nan Namira, in kamar ya kasance a nan wajen Arafa ya zauna Namira, kenan kai tsaye daga an gama sallah an gama wannan hudu ba sai mutum ya shiga wato cikin iyakar Arafa. In kuma a cikin iyakar Arafa kake, to sai ka ci gaba da zama a nan. Idan har ka samu wato tsayawa tsakankanin, akwai wani dutse ana ce masa Jabalur Rahma, tsakankaninsa da alƙibla, in har haka ya samu, to falillahi alhamdu, domin a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya. Idan ko baka samu tsayawa tsakankanin Jabalur Rahma wato da shi da alƙibla, to duk inda ka samu a cikin fadin Arafa, to sai ka zauna, domin fadin Arafa aƙalla ya ba sama da kilo 20 baya. A wannan wuri abinda zaka yi sai ka nemi duk inda iyakar da aka sanya fano, aka ce nan iyaka Arafa ce, idan ka fita daga can ba Arafa bace ba, to anan ake buƙatar ka tsaya, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cai wa qaftu hahuna wa Arafa kulluha mawqif. Manzon Allah yace na tsaya anan, amma kewayen Arafa dukkan ta matsaya ce. Kenan ba dole bane ba sai ka je daidai da inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya, in har ka samu ne wannan yafi, domin cikakken koyi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ko baka samu ba dukkan kewayen Arafa, misali a ce stad wanda yazo daidai wuri kaza ya tsaya, shi ake bukata. Amma wanda bai samu tsayawa ba anan, duk inda ka samu ka tsaya, tamkar ka tsaya ne. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, kamar yanda hadisin yake cikin Sunan Ibn Majah da Sunan Abi Daud, hadisi ne ingantacce, asalin sa yana cikin Muslim da kuma Musnad na Imam Ahmad. Yake cewa wa qaftu hahuna wa Arafa kulluha mawqif, manzon Allah yake cewa na tsaya anan, Arafa dukkan ta matsaya ce. Mu gane idan aka ce tsayuwa Arafa, ba ana nihin cewa ba ka wuni a rana a tsaye, in ma a kwance ka wuni, wannan sunan ka mai tsayuwa Arafa. In a zauna ka wuni, mai tsayuwa Arafa sunanka. In a tsaye ka wuni, mai tsayuwa Arafa sunanka. Abinda ake cewa tsayuwa Arafa, kai dai ka wuni a cikin wannan zagayen, karda ka huta, shine ake nihi tsayuwa Arafa. Zaka iya zama, idan ka gaji da zama ka kwanta, in kana so, idan ka gaji kuma sannan ka miƙe tsaye, in ma a tsaye zaka iya wuni tamkar soja wannan ba laifi in a zaune in kuma aya zaka yi shi dai abinda ake bukata ka wuna a cikin wannan zagayen kuma idan ka wuna anan abinda ake bukatar ya fita daga bakinka shine wato ambaton Allah tabaraka wa ta'ala wato da roƙon Allah game da dukkan wani alkhairi wanda yake na duniya da lahira kuma addu'ar nan da zaka yi ana bukatar ka daga hannunka domin daga hannu a cikin addu'a sababi ne na karba addu'a kamar yanda hadisai sama da 100 suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa yana daga hannunsa a cikin addu'a kuma a wannan rana ta Arafa wato Usama ibn Zaid Allah ya kara masa yadda dan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi arafatin farafa yadaihi yad'u yace na kasance a kuturin dabbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Arafa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daga hannuwansa yana addu'a a lokacin nan taguwarsa sai ta karkata akalar za ta kai kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunkuya ya dauko ya kamo akalar da hannunsa guda kuma hannunsa guda ya daga yana addu'a to dan haka ake bukatar muslim wato ya wuna hannunsa a dage wato yana addu'a idan ya gaji kuma ya ajje addu'ar da ake bukata mutun yayi a rana Arafa duk abin da ka iya na addu'a shi ake bukata kai a rana Arafa amma mu gane fiyayyin addu'o'i addu'ar da tazo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce tafi kowace addu'a domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi ka sanin wane ne ubangijinka yafi ka sanin wane ne ubangijinsa wane ne wane yabo ne wanda ya cancanta ama Allah kuma menene addu'ar da zaka yi wasu kalmomi ne wanda zaka yi su kunshi dukkan wani alkhairi na duniya da lahira wanda kake nema don haka takaitattun kalmomi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk abin da kake roka wato sun hada maka shi to dan haka mu gane addu'o'in da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune ake bukatar musulmi ya yawaita a rana Arafa akwai littattafai misali irin su addu'a war ruqa min alkitabi was sunna littafi ne wanda yake an tace an hada hadisai ingantattu na addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su hisnul muslim dukkan su addu'o'i ne waɗanda suke ba yayi mayayi ma ba ya kamata mai hajji ya tanadi ɗaya daga cikin su to irin haka amma akwai fiyayyar addu'a zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa yafi kowanne wanda kuma a rana Arafa shine ake son musulmi ya yawaita shine addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa khairu du'a'i du'a'u yawmi Arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzon Allah yake cewa fiyayyar addu'a ita ce addu'ar rana Arafa fiyayyar addu'a addu'a ta rana Arafa domin kallabawa ya tsarkake addu'a a rana Arafa Allah ya dawo masa da addu'arsa yace kuma fiyayyen abinda ni da annabawan da suka gabace ni abinda na fada fiyayyen abinda na fada fiyayyen abinda annabawan da suka gabace ni suka fada wato shine la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan kalima ita ce ake bukatar mai haji ya yawaita fada a rana Arafa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir domin rana ce wadda take mai girma wadda kallabawa yayi addu'a Allah ya dawo masa wannan hadisi na addu'ar wannan yana tabbaci a cikin wato Muwatta Malik da cikin kuma Sunan Tirmidhi Albani ya inganta wannan hadisi a cikin silsilatul ahadisi sahiha sannan kuma Imam Tirmidhi shi ma yace hadisi ne ingantacce don haka abin da ke nuna mana rana Arafa fiyayyar rana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wata rana wadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ke yawaita yanta bayin sa daga cikin wuta wato sama da rana Arafa domin rana ce manzon Allah yace wa innahu la yadunu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu ma za arada haula rana ce wadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ke kusantar bayin sa sannan ya ma mala'ikunsa alfahari game da bayin sa ubangiji yace ku kalle su sun zo sun tsaya gashin su a burkice duk sun yi kura saboda ni Ubangiji ta'ala ya ce me suke nihi kuma alhali shi ya san abin da bayin shi ne mafi sanin game da abin da bayinsa suke nihi. Ubangiji ta'ala kamar yadda ya zo a cikin wannan lafazi sai ya ce dukkansu na gafarta musu. To don haka ya kamata wannan dama wadda ba a samun canjin kwatancinta bai dace ba ga mai haji ya bari ta kuce masa. Ya yawaita ambatan Allah da yawaita addu'a da tasbihi da istighfari wato tun lokacin da yayi wannan sallah ta azhar kar ya gushe hasirana ta fada domin sunna ne mutun ya tsaya a Arafa har rana ta fada sannan ya huto domin duk wanda ya huto daga iyaka Arafa kafin rana ta fada to dole sai ya bada fidiya domin ya bar abin da yake wajibi a kansa. Tsayawa har rana ta fada wannan wajibi ne amma tsayawa yanki na yini wato wannan shine rukuni daga cikin rukunnan haji idan mutum bai yi shi ba daidai da sa'a ɗaya idan baka tsaya ba a Arafa baka da haji. Ka tsaya har rana ta fada kuma wannan wajibi ne idan baka tsaya ba rana ta fada ka huto daga Arafa hajjin ka tayi amma dole sai ka bada fidiya shine sai ka yanka. To dan haka ana buƙatar abin da yafi ga mai haji ya tafi wato Arafa yana mai cin abinci ba yana mai azumi ba domin ummul fadl uwar Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mata yadda take cewa a rana Arafa na aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gidauniya ta madara yana tsaye akan raƙuminsa kuma ya kafa kai ya sha a gaban jama'a. Wannan shine ya tabbatar mana cewa sunna ne wato mai haji ya tahi Arafa ba yana mai azumi ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je ba tare da yana azumi ba. To dan haka wanda bai je haji ba shine sunna akan shi ya azumci rana Arafa domin yana zame masa kankarar zunubi na shekara biyu wadda ta wuce kuma da wadda za ta zo a gaba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana a cikin hadisi wanda yake ingantacce. Idan rana ta fada kana cikin Arafa to abinda ake bukata a lokacin nan in ka tabbatar da cewa ta fada sai ka juya izuwa tafiya izuwa Muzdalifa wanda mu Hausawa muke ce masa Munduluha shine ake ce masa Muzdalifa. Wannan tafiya izuwa Muzdalifa ana buƙatar mutun ya tafi a nitse da girmamawa wato da nutsuwa sannan kuma akan hanyar daga Arafa izuwa Muzdalifa domin tafiya ce ta kai kusan kilo 12 ana buƙatar ka yawaita fadar labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik. Wannan talbiya wadda ka yi ta daga nan mai na lokacin da zaka tafi Arafa to ita ake son ka yawaita a lokacin da zaka dawo daga Arafa wato izuwa Muzdalifa inda ake ce masa Munduluha. Idan ka yawaita fadar labbaik Allahumma labbaik akan hanya kuma kana tafiya a nitse ba tare da wata hayaniya ba ka yi su akan hanya sai idan ka zo Muzdalifa za ka yi jam'in su sai dai idan ya kasance ka ji tsoron kafin ka iso Muzdalifa alfijir zai keto domin ka yi daren zawwa to wannan to wajibi ne akan ka wato kai magariba da isha tun akan hanya. To amma abin da yake sunna ba a buƙatar kai magariba da isha wato sai ka iso Muzdalifa. Idan aka zo Muzdalifa duk da cewa ya kamata mu gane shi tsayuwa Arafa ba ta kubce ma mai haji sai idan alfijir ya keto don haka wanda bai samu ba zuwa ya tsaya da rana to daddare sai ya je ya tsaya wani yanki wanda yake na dare kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Abdurrahman ibn Ya'mur da shi da Urwat ibn Mudarris Allah ya kara musu yadda kamar yadda hadisin yana cikin As-Sunanul Arba'a kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda Albani ya inganta shi a cikin Irwaul Ghalil. Idan aka zo misali Muzdalifa a lokacin nan idan ka sauke kayanka ka kama wurin kwanci domin hili ne wanda yake dokar daji hili ne anan zaka samu wurin da zaka yada tabarmarka. To idan ka yadda wannan tabarmar taka kar wasu su rude ka jahilai waɗanda daga an zo Muzdalifa kafin su yi sallah sai su fara tsuntar tsakuwa, ba haka ake yi ba. Abinda ake yi idan ka zo ka yadda tabar Makka, sai ka tafi ka yi arwalla, ku zo da jama'ar da kuke zaune a nan. Wato lokacin nan ɗaya daga cikin ku ya tashi yayi kiran sallah, idan yayi kiran sallah sai ku yi jam'in sallah a tada iqama. Magariba za a yi ta cikakka domin ita ba a kasarunta. Kuna salan cewa daga magariba kai tsaye kuma sai a tashi a kawo isha a yi kasarunta kenan raka'a biyu. Anan ma jam'i ake yi kuma sannan kasuru ake yi, dan dai ita magariba ba a kasarunta. Idan aka gama, to abinda ake bukata mutun sai ya kwanta ya huta, ba a bukatar mutun ya cika dare. Domin mutun ya kwanta, jikinsa ya samu hutu sosai, domin akwai ayyuka waɗanda suke masu wahala wanda zai tinkarawa shigari shine ran goma ga wata. To don haka a wannan lokaci idan alfijir ya keto ran goma ga wata, wato a lokacin nan bayan idan an gama sallar asuba, to ana buƙatar musulmi ya fuskanci alƙibla yayi ta addu'a, yayi ta addu'a ya roki Allah alkhairin duniya da lahira, domin nan ma wuri ne wanda yake na karɓa addu'a. Idan mutum yayi addu'a kusan hudowar rana kafin ta hudo, idan ta kusa hudowa, a lokacin nan sai ya juya, wato ya nufaci, wato shine Mina, ya koma Mina can wurin jifa, inda ake ce masa Jamratul Aqabat ko kuma Al-Jamrat, domin rami guda uku ne. To a lokacin nan, a lokacin da ka kama hanya, a lokacin nan ko lokacin da zaka kama hanya ko da ka kama hanya, a lokacin nan ne zaka tsinci tsakuwa guda bakwai. Amma ita wannan tsakuwa ba a buƙatar ta wuce girman dawon masara ko kuma mu ce girman wake, ba babbar tsakuwa bace ba ake ɗauka, daidai da girman dawon masara ko kuma daidai da girman wake. Mutum zai tsinci tsakuwa waɗanda suke guda bakwai, sai ya tanade su ba laifi, ka rike sekur, domin in ka je ho wata bata fada ba cikin rami, kenan kana da wata a hannunka wadda zaka sanya ta tsaya matsayinta. To a lokacin nan idan aka nufato Mina, za a je wurin jifa daga Muzdalifa da aka kwana. To babban abin da ake bukata mutum ya yawaita, wato shine imma talbiya, imma kuma Allahu akbar. Mutum ya yawaita fadar Allahu akbar, Allahu akbar, ko kuma labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. To mu gane daren da aka kwana a Muzdalifa, idan mutum ya kasance yana da rauni kamar mara lafiya ne, wanda yake ba zai iya shiga cikin taron jama'a ayi turayya da shi ko mace ko kuma wanda yake dattijo, ba laifi tun tsakiyar dare a tada su kafin mutane su je su yi ca, a tada su su je su yi jifa. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare yayi rangwame da dattawa da wanda suke mata da kankanan yara, aka tada su suka tafi suka yi jifa. To don haka in ka san kana da rauni tun cikin dare, to sai ku tafi ku yi jifa. To a lokacin da aka kamo hanya za a tafi wajen jifa, ana tafiya a nitse, bayan natsuwa kuma ana yawaita fadar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. A lokacin da aka zo wurin jifa guda uku ne, akwai jamra wadda take as-sugra, akwai al-wusda, akwai al-kubra. Za ku iske rami wanda yake na farko, idan aka iske na farko ketare shi ake, ba shi ba ake jifa a ran nan. A iske na biyu wanda shine na tsakiya, shi ma ketare shi ake, sannan sai a je na uku. Idan aka je na uku, to abinda ake buƙatar mutun yayi sai ya maida, wato ya sanya Mina ta koma damarsa, kenan Ka'aba sai ka maida ta ita ce a hagunkinka, kenan sai ka fuskanci kuma ramin shine a gabanka. Kenan mu gane alƙibla wajen Ka'aba sai ta kasance a hagunkinka, kenan Mina inda aka sauke kuka sai ta zamanto ita ce a damarka, ramin sai ka sanya shi gabanka. A lokacin nan tsakuwa guda bakwai, wato su ne za ka ɗau tsakuwa ɗaya bayan ɗaya. Idan ka ɗauki ɗaya sai ka jefa, sai ka ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sai ka jefa tsakuwa guda bakwai. Amma ɗaya bayan ɗaya ba a haɗa biyu a jefa, idan ka haɗa biyu ka jefa to a zaman ɗaya take. Idan bakwai kin baki ɗaya ka jefa su a lokaci ɗaya, wannan a zaman ɗaya suke. Kenan ɗaya bayan ɗaya haka za ka jefa, kuma kowace idan za ka jefa kana cewa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, haka zaka jefa tsakuwa guda bakwai. Kuma mu gane duk da cewa yanzu an wuce da sanin wannan ginshiki wanda mutane suke tsammanin cewa wai shine ake son a jefa shedanin anan yake, ba ginshiki ba ake jefa, kuma ba wani shedani bane ake jefa. Shari'a ce wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta mana, kuma shine mafi sanin hikimar da take ciki. Aiki ne na ibada, mun yi imani Allah ya shar'anta mana, amma ba mu san ba menene hikima. Abinda ake buƙatar dan kewayen ramin ake buƙatar kawai tsakuwar da ka jefa ta fada kewayen, ba an ce ba dole sai ta samu wannan katanga ko kuma wannan ginshiki. Abinda ake buƙatar tsakuwar ta fada a cikin wannan kewaye. Idan ka gama jefa wannan tsakuwa guda bakwai, misali in akwai waɗanda suke dattawa da mata ko ƙanƙanan yara ko wanda yake mara lafiya, wannan ba laifi zai iya wakilta wani wani da Allah ka mana jifa. To sai ka ɗauko tsakuwarsa, in ta kai ta mutum goma a take yanke, in ka jefa naka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, sai ka yi niyya kuma wane ne zaka ma jifa a zuciyarka, zaka sanya shi ma sai ka jefa masa. Idan ka jefa masa hallo wane zaka ma jifa, shi ma sai ka sanya niyya a zuciyarka shine zaka ma sai ka jefa. Idan ka gama jifar wannan rami na Aqaba, wanda Hausawa muke ce masa jifan shedan, na ran 10 ga wata kenan, rami ɗaya takne ake jifa da tsakuwa bakwai. Idan ka gama shikenan, abin da ya rage maka a wannan lokaci sai ka tafi ka yanka hadayarka. Idan wato raƙumi, idan saniya ce ko kuma tinkiya ko kuma akuya ko rago, idan ku raƙumi ne sai ka soke shi. Kenan bayan jiha abin da yake biyo baya wato shine yanka hadaya. Wannan ku hadaya wajibi ce ga mai tamattu'i da wanda yake mai kirani, wanda yayi umra ya kunce daga umrarsa kuma ya yi tsimar lokacin ɗaukan hajji, ya yi ɗauki hajji a wannan shekara. To wannan wajibi ne sai ya ba da hadaya, in dai ba ɗan Makka ba ne, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a cikin Alƙur'ani, faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamila dhalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjid al-haram. An gane ku? A nan mu gane kenan, in ma ka yanka rago, idan ku ba ka da rago za ku iya haɗawa kamar ku bakwai ku sayi taguwa guda, ko kuma ku bakwai ku sayi saniya guda, domin saniya ko taguwa suna wadatuwa ga mutum bakwai a haɗa kuɗi a saya, ko kuma kowa ya sayi ragonsa. To don haka a wannan lokaci idan ka yanka hadayarka, in za ka yanka akwai abin da yake sunna a kanka. In kai za ka yanka, in ma wani zai yanka maka, abinda ake buƙatar ya faɗa a wurin yankan ya ce bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal minni, bismillahi wallahu akbar Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal minni. Haka hadisi ya inganta a cikin Muslim da kuma as-sunanul kubra wato na Baihaqi, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa. Sannan idan ka riga ka yanka hadaya, abin da ya rage maka kuma a wannan lokaci wato ana buƙatar sai ka tafi ka yi aski. Sannan in ka yanka hadayarka, abin da ya biyo baya wato shine aiki. Shi kuma wannan yanka hadaya, idan ka samu dama a rannan 10 ga wata shine yafi ka yanka. Idan baka samu ba, an baka damar har izuwa ran 13, ran 11 ga wata, ko 12 ga wata, ko 13, wannan kana da damar za ka yanka hadayarka in baka samu ba yanka ta a ran 10 ga watan. Sannan mu gane wurin da ake yanka hadayar wannan ita ce Mina baki ɗayanta. Idan baka samu a yanka a Mina, ba laifi a Makka ma za ka iya yankawa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda hadisi ya inganta, bangarensa yana cikin Muslim, baki ɗayansa kuma yana cikin Sunan Abi Dawud. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu arafa mawqif wa kullu mina manhar wa kullu almuzdalifa mawqif wa kullu fijaji makka dariqun wa manhar. Manzo Allah yake cewa dukkan Mina wato wurin yanka ne, yake cewa haka nan dukkan titina na Makka wato hanya ce ta bi, kuma hallo wurin yanka ne. Ba laifi kenan idan baka samu ba yanka hadayarka a Mina, wato a Makka ka yanka ta, in ma ran 10 ga wata shine yafi, ko 11 ga wata, ko 12 ga wata, ko 13. Idan ka gama yankan hadaya, to abinda ake bukata idan kai namiji ne to kai aski, aski domin shine yafi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da yayi addu'a so uku, yana cewa Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhallikin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah, qala wal muqassirun wal muqassirin. Wato manzon Allah yake cewa Allah yayi rahama wato ga masu aski masu yin tal, sai da yi musu addu'a so uku. Sahabai suka ce ya Rasulullah har da masu yin kwaskwas, manzon Allah yace har su ma. Don haka malamai suka ce yin aski mutun yayi tal a aikin haji ko umra shi yafi mutun yayi saisaye. Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yi musu addu'a so uku masu yin kolo, sannan ya ma waɗanda suke masu saisaye. Amma idan mace ce ce abin da yake sunna akan ta, kowane bangare na gashin ta sai a hada a cibre. Idan aka cibre sai a yanki wato daidai da gabar yatsa, anmula shine daidai da gaba ta yatsa ake yanka. Idan ta hada bangaren gashin ta na dama sai a hada sai a yanka da su zo daidai da wato gabar yatsa. Sannan hagum hakanan, hakanan a hada gaban, hakanan ko ina a hada wato gashin kan a hada shi gude, sannan sai a ciri wato daidai da gaba. Wannan shine sunna akan mace, amma ba wani namiji ba za ta ba wanda yake muharrami yazo ya wannan. Ta nemi wata mace ƴar uwarta ko kuma wanda yake dan uwanta ne wanda yake haramun kinta wanta ko kananta, zai iya yankan mata. Idan mutun ya gama wannan aski, to abinda ake bukata sai yayi wanka ya tsabtace jikinsa, ya shafa turare, ya kawo kaya masu kyau ya sanya a jikinsa. Wannan shine ake ce masa at-tahallulul awwal. An gane ku? Wato shine fita daga harami na hurku, kuncewa na hurku, wanda an halitta maka ka shafa turare da duk wasu abubuwa waɗanda aka haramta ma wato mai ihrami a lokacin nan an halitta maka, illa kawai kusantar mace shine dai bai ida halatta ba, sai an gama wasu ayyukan. Kenan mu gane bayan mutun ya yi jifa, abinda zai biyo baya wato shine yanka hadaya. Idan ya yanka hadaya wato sai yayi aski. Idan yayi aski ko saisaye, sannan sai yayi wanka ya tsabtace jikinsa, ya shafa turare, ya sanya mafi kyawun tufafinsa. Sannan a lokacin nan kuma sai a sauka izuwa Makka, a gangaro izuwa Makka domin ayi tawaful hajji, wato shine ake ce masa tawaful ifada ko kuma tawaful ziyara. Kace masa tawaful ziyara ko kuma tawaful ifada ko kuma tawaful fard, duka sunan shi ne, shine ake ce masa tawaful ifada. Wannan kuma rukuni ne daga cikin rukunnan hajji. Idan mutun yayi hajji bai yi tawaful ifada ba, ba shi da hajji. Kenan wannan tawafi mu gane shi ba da ihrami ba ake yin sa, da kayan ka bayan kayi wanka, ka sa kayan ka, ka tsabtace jikinka, zaka je kai. Idan kai da ihramin ma kuma ba laifi, amma abinda ake bukata ka tsabtace jikinka. Domin Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa thumma liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Shi wannan dawafi mu gane dawafi ne zaka yi shi sak, ya saba da dawaful qudum, babu sassaka a cikin sa guje-gujen wannan, babu wannan dan gudu wanda zaka yi a kewayo uku na farko, babu kuma al-diba shine huddo kafada ta dama, babu, domin da tufafin kama aka ce kai. Kenan inda ihrami ne ma zaka yi ba maganar huddo kafada, kuma ba maganar gudu da zaka yi a kewayo uku na farko. To wannan shi dawafi a ran 10 ga wata in mutun ya samu dama yayi. Idan bai samu ba dama saboda rana ce wadda take akwai cinkoso, kalla mutum wanda yake mai rauni ya iya yin dawafi a ranna, ba laifi ka jinkirta shi zuwa ran 11 ga wata ko 12 ga wata ko 13 ga wata, kai koma bayan haka ba a bukatar dai watan Zulhijja ya fita ba kai wannan dawafi ba. Zaka iya jinkirta shi bayan tsayu zama Arfa, wato zuwa sati guda ma ko sama da haka. Shi dai abinda ake bukata kar ka sake watan Zulhijja ya mutu baka yi shi ba. Domin idan mace ce ce mai jinin al'ada, ko da watan Zulhijja ya wuce, to ita wannan an mata rangwame, wato sai lokacin da jinin ta yanke sai ta je ta yi dawafin ta. To mu gane in har ka samu dama a ran nan bayan kayan ka hadaya, kayi aski, wato kayi wanka, ka tsabtace jikinka, sai ka je kai wannan dawafi. Idan kai wannan dawafi, to idan kai mai tamattu'i ne dole sai kayi kuma Safa da Marwa, domin Safa da Marwa ka waccan da kai ta farko ta umrar ka ce da kai. Idan ko mai ifradi ne mai yin hajji ita kadai, ko mai kirani wanda ya hada hajji da umra baki daya a niyya daya, to idan ya riga a lokacin da yayi tawaful qudum yayi Safa da Marwa, kenan a ran 10 ga wata idan yazo kawai dawafi zai yi, sai ya juya ya tafi, sababu wani sa'ayi tsakankanin Safa da Marwa wancan da yayi ya wadatar masa. Kenan mu gane mai ifradi da mai kirani, in har yayi Safa da Marwa a lokacin da yayi dawafin sa na farko shine tawaful qudum, to a ran goma ga wata idan yazo kawai dawafi zai yi ba zai koma sake safa na Marwa amma mai tamattu'i wanda yazo yayi umra da yayi dawafi yayi safa da Marwa to ran goma ga wata idan yazo yayi dawafi sai ya sake safa da Marwa domin safa da Marwa shi waccan wato ta umrar sa ce to idan ya gama haka an gane ko idan ya gama shi idan ya gama wannan dawafi nasa dawaful ifada to abinda ake bukata wajibi ne kuma akan shi sai ya dawo Mina idan ya dawo Mina zai kwana daren 11 da 12 da 13 abinda zai yi kawai zama ne zai yi a cikin tufafin sa maganar ihrami daman ya riga ya kare abinda zai yi sai ya ci gaba da ambaton Allah ana nan Mina ana zauna ana ambaton Allah ana dukkan abinda ya shahi ibada sannan kuma ana yin kasarin wato salloli amma ba jam'un su ba ake a wannan kwanika 11 12 13 ba a yin jam'u Amina ba a yin jam'u sai dai a yi kasaro an gane ko a wannan lokaci mu gane ita jiha na ran goma ga wata shi kafin rana ta gushe ake bukatar mutun ya je yayi amma idan wani uzuri ya sanya mutum rana sai da ta gushe to wannan ba laifi har izuwa fadawar rana mutum zai iya zuwa ya je yayi amma abin da yafi mutum yayi shi kafin azzahur tayi ake bukatar mutum ya je yayi wannan jifa idan aka dawo Mina aka kwana wato ran 11 ga wata to ba a zuwa a yi jifa sai idan rana ta karkata wato shine idan azzahur tayi sannan za a je a yi jifa ita kuma wannan jifa ta ran 11 da 12 da 13 ta saba ma ta ran 10 ga wata anan Mina zaka tsinci tsakuwa tamkar wanda take girman dawon masara ko wake zaka tsinci tsakuwa 21 ba laifi kuma ka dau sekur wannan tsakuwa 21 a ran 11 ga wata ba zaka fita ka je jifa ba sai idan rana ta karkata kenan bayan an yi azzahur a lokacin nan sai a tafi a yi jifa ita kuma jiho ta ran 11 ga wata dukkan ramin nan guda uku sune za a jefa idan ka zo abinda ake bukata sai ka fuskanci alqibla kenan a rami na hurko wanda ake ce masa wannan as-sugra al-jamratul aqaba as-sugra wanda yake karamin zaka ganshi an rubuta imma da ingilishi ko da turanci da larabci an sa shedan karami hamma da hausa an rubuta shedan karami da shedan babba da shedan wanda yake na tsakiya idan ka zo to dan karamin kake fara jifa sai ka maida ramin ya kasance idan ka zo ka sanya ramin gabanka sai ka jehu tsakuwa guda bakwai kowace daya kana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ka jehu tsakuwa bakwai idan akwai wanda ya sanya ka ka jefa masa a lokacin nan shi ma sai ka jefa masa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da niyyarsa idan ka gama wannan jihon ramin na farko ka jehe shi da tsakuwa bakwai sai ka koma gefe ka fita daga cikin cinkoson jama'a ramin sai ka maido shi a hagun kinka sai ka fuskanci alqibla abin da yake sunna akan ka daga hannu ka yi addu'a ka roki Allah tabaraka wa ta'ala alkhairin duniya da lahira ka tsawaita addu'a idan kai wannan addu'a a gindin rami na hurko da kaje heshi da tsakuwa bakwai sai kai gaba zaka iske rami na biyu shine ake ce masa aljamratul wusta idan kaje wannan na tsakiya sai ka kusanci ramin shi ma sai kaje heshi da tsakuwa bakwai kowace tsakuwa idan zaka jefa kana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amma ana buƙatar mutun ya matsa kada ya ji tsoron cinkoson jama'a ya matsa domin ya tabbatar da cewa inda ake buƙatar tsakuwarsa ta fada idan ka gama jiho wannan rami na biyu sai ka fusar daga cikin cinkoson jama'a sai ka koma gefe idan ka koma gefe sai ka maido ramin a hagun kinka ka fuskanci alqibla domin akwai fanu wanda yake nuna cewa nan ita ce alqibla to a wannan lokaci sai ka daga hannunka kayi addu'a ka roki Allah alkhairin duniya da lahira ka tsawaita addu'a sannan sai ka yi gaba ka iske rami na uku wanda shi kadai ne ka jehwa a ran 10 ga wata mu gane ran 10 ga wata da aka dawo daga Muzdalifa wancan babban shi kadai ne ake jehwa banda waɗannan na hurko da na tsakiya kenan a wannan 11 ga wata kuma dukkan su ukun ne ake jefa wancan babban wanda ka jehwa shi kadai to a yau shine na ƙarshe idan ka je ka iske shi ma sai ka dau tsakuwa bakwai Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Idan ka jefa to shi ba a buƙatar ka tsaya kai addu'a kawai sai ka juya ka dawo warka mina, domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a nan harko da nabiyu ya tsaya tsayuwa wadda take mai tsawo yayi addu'a, amma na ukun da ya jefa kawai sai ya juya ya dawo wasa. To haka shi zaka yi a ran 11 ga wata. Ita kuma wannan jifa ba a yin ta sai idan rana ta karkata. Idan rana ta karkata lokacin nan ne ya halatta mutum ya yi jifar. Daga nan mutum ko da dare zaka iya zuwa kai jifa. Abinda ake bukata dai karka bari alfijir ya keto ba tare da ka je kai jifar. Don haka Ibnu Umar yake cewa mun kasance muna tsimar lokaci yayi na gushewar rana domin mu je mu yi jifa. Idan aka wayi gari ran 12 ga wata, ran yanda kai a ran 11 ga wata bayan azzahur kaje kaje hirami na hurku da tsakuwa bakwai kana kabbara, ka koma hagun kinsa ka tsaya kai addu'a ka fuskanci alƙibla, kai gaba kaje hina biyu shi ma da tsakuwa bakwai tare da dukkan tsakuwa kana cewa Allahu akbar, ka sake komawa hagun kin na biyun ka tsaya ka fuskanci alƙibla kai addu'a. Na uku idan ka jefa ba za ka yi addu'a ba sai ka juyo, yanda kai a 11 ga wata haka za ka yi a 12. To a ran 12 ga wata idan ka yi, idan mai son ya gaggauta ne Allah ya ce ba laifi a kanka, babu wani zunubi a kanka, kana iya dawowa Makka daga nan ma kai tsaye. Amma kar ka sake rana ta fada maka a cikin kewayen Mina. Idan ka sake rana ta fada kana cikin kewayen Mina, to wajibi ne sai ka kwana kai jifarin 13. Idan ku kaki kwana bayan rana ta fada maka, to wannan wajibi ne sai kai yanka ka ba da fidiya. Kun gane ko? Sannan idan ku ka cika 13 to a 13 ma haka za ka yi jifa. To a lokacin nan idan ka dawo kawai aikin hajji ya gama, in har ka riga kai wancan dawafinka na ifada, aikin hajji daga ran nan komai da komai ka gama. Mumanta a baya ba mu yi bayanin mutumin da ba shi da hadaya yadda zai yanka. Misali ba ka da kuɗin da zaka sayi hadaya, to Ubangiji Ta'ala ya nuna maka mafita. Menene mafita? Abinda zaka yi sai ka yi azumin kwana uku. Wannan azumin kwana uku ko in ma ka azumce shi kafin a fara aikin hajji, da zaran wata ya kama kafin a fara aikin hajji, in ka san baka da hadaya ko kuma ka tabbata cewa kuɗinka idan ka kulle ka sayi hadaya da su, to zaka bukaci yin bara da neman rance a wajen jama'a abinda zaka ci abinci kafin a zo gida. To wannan ya sauka daga kanka, abinda yake kanka sai kai azumin ka kwana uku tun ma kafin a fara aikin hajji. Randa Allah ya dawo da kai gida sannan sai kai azumin ka guda bakwai, shine Allah ya ce 10 cikakka kenan. Idan ku baka yi ba kafin a fita aikin hajji, to ana buƙatar ka azumci ran 11 da 12 da 13. Kai azumin nan uku idan an dawo gida, wato sai kai azumi wato guda bakwai, shine 10 wanda yake cikakka. To bayan ka gama wannan jifa ran 11 da 12 da 13, abin da ya rige maka idan an ce yau za ku tafi gida, to akwai abin da yake kuma sunna akan ka, duk da cewa wasu malamai sun ce wajibi ne, shine tawaful wada, tawafi wanda yake na bankwana. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yamfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahadihi bil bait, kada ɗayan ku ya yadda ya bar Makka sai ƙarshen alƙawalinsa ya kasance, wato shine da ɗaki yayi dawafi. To shi wannan dawafi wato sunna ne ga mai aikin hajji, illa wato waɗanda suka siffanta da sifa guda biyu. Ita ce mace mai jinin al'ada ko mai biki, ita wannan an sauke mata kawai sai ta dawo wata gida ba tare da tayi dawafi wanda yake na bankwana, kamar yanda Safiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gama aikin hajji Aisha ta zo tace ya Rasulullahi Safiya hujini ya zo mata. Manzo Allah yace so take dai ta tsida mu. Manzo Allah yace ba ta yi dawaful ifada ba tare da ku yace kwai da gaske yace kawai ku tafi. To dan haka mai jinin al'ada ko mai jinin biki ita babu dawaful wada'i akan ta. To amma mu gane shi wannan so ake ran da zaka tafi, in dai ka riga kai shi kar ka shagalta da komai wasu ayyuka in ba daure dauren kaya da tsimin mota. Idan ka yi shi sannan ka koma zama a Makka, to sai ka saki, dan so ake in ka yi shi kawai gida za ka juya ka tafi. To wannan shi ne. Sannan kuma dan abu a gulguje ka dan shi ne abin da ya shafi ziyara. Ita wannan ziyara kafin ka yi aikin hajji za ka iya zuwa ka ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan mu gane nika garin da ake wato da niyyar ziyarar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da wannan niyya mutun yake yi a zuwa Madina. Ka tafi ne da niyyar ziyarar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. idan ka isa Madina, idan ka je wato ka shiga masallacin sa, in ka samu sallah ta farilla, to in ba ta farilla bace ba sai kai nafila raka'a biyu. Wannan shine ziyarar masallacin, domin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallah a masallaci na tafi kowace sallah a kowane masallaci so dubu, yake cewa sai dai masallacin Harami na Makka, domin in kai sallah ɗaya zaman 100 take a wani masallaci wanda yake ba nan ba. Idan ka ziyarci masallacin sa, to ana buƙatar daga masaukin da ka sauka a Madina kai wanka, kai ado, ka tsaftace jikinka, kai niyyar ziyarar masallacin Quba. Idan ka je kai nafila raka'a biyu ko ma sallar farilla ka samu anan, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana da ladan umra. Sannan wuri na ziyara na uku a Madina shine makabarta ta Baqi'a, wuri na ziyara na hudu a Madina shine wato makabarta ta Uhudu. Bayan waɗannan guda hudu a Madina babu wani wurin ziyara. Dukkan wani wurin ziyara da ake zanawa galibin su na bid'a ne, domin ba su tabbata ba a cikin hadisai na Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu in ba waɗannan hudu ba. A Makka kuma masallaci ne kawai, in ba shi ba sai makabarta wadda take ta Makka. Shi kuma da makabarta ta ko ina ma an shar'anta ma musulmi ya ziyarce su. To ƴan uwa, lokaci ya kawo kai, duk da cewa insha Allahu ta'ala a gulguje, domin ita kanta ziyara tana buƙatar darasi wanda yake na musamman. Sannan kuma kasancewar akwai abubuwa wanda aka hana mai ihrami shi ma yana buƙatar darasi na musamman. Amma dai muna fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Alhazzamu Allah ya kai su lafiya, ya dawo da su lafiya. Abinda suka je da niyya da shi na aiki na ibada, Allah ya amsan musu. Allah mu ma ya karba mana. Ubangiji ya sanya hajji ce wadda take sakamakon ta sai aljanna. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik.
رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.